sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 22 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfila Hashim Gumel ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu ku wannan shirin. A cikin shirin zamu ji cewa shugaban Najeriya ya bada sabon umarnin tabbatar da murƙushe haruntacce kungiyar IFAB da ke tada zaune tsaye a kudu maso gabashin Najeriya. Haka kuma zamu leƙa jihar Tawa a jamhuriyar Niger, inda haɗakan kungiyoyin manoman albasa a jihar ta gudanar da wani babban taron ta. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga Kamaru, sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai mun fara da labaran duniya.
Sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sarauniyar Ingila Elizabeth ta koma bakin aiki a yau Juma'a bayan da ta kwanta a asibiti na kwana daya, abinda Fadar Buckingham ta kira zuwa asibiti don binciken lafiyar ta. A cewar Fadar, sarauniyar mai shekaru 95 ta kwana a asibitin King Edward VII mai zaman kansa a daren ranar Laraba, inda aka yi mata gwaje-gwaje bayan da ta soke ziyara aiki zuwa arewacin Ireland don bikin cika shekaru 100 da kafuwarta. Fadar ta ce sarauniya Elizabeth ta amince da shawarar likita don hutawa na 'yan kwanaki. Ta koma Fadar Windsor Castle a yammacin ranar Alhamis. Zuwan nata asibiti ba shi da alaka da COVID-19, kuma ta kasance cikin walwala da koshin lafiya. Prime Minister Boris Johnson ya aika da sakon fatan alheri, inda ya yi magana game da dawowar sarauniyar akan ayyukanta a ranar Juma'a. Johnson ya fadawa manema labarai cewa, "Na fahimci cewar a zahiri sarauniya ta dawo kan bakin aikinta a Windsor yayin da muke magana." Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson & Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba. Rochelle Walensky, shugabar hukumar, ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis. Abinda ya sa hukumar ta CDC da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda. An amince da allurar rigakafin Pfizer karo na uku a watan Satumba. Kwamitin na CDC ya ba da shawarar cewa mutanen da shekarunsu suka kai 18 da haihuwa, kuma waɗanda aka yi musu allurar rigakafin Johnson & Johnson watanni biyu ko fiye da suka gabata sun cancanci a ƙara yi musu ƙarin allurar. Sannan masu shekaru 65 ko sama da haka, waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin Pfizer ko Moderna, ana ba da shawarar da su ƙara yin allurar rigakafin watanni 6 ko fiye bayan sun yi allurar ta biyu. Masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta Hong Kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su yi rijistar katunan wayarsu da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin da ke fama da dokar tsaron ƙasa. An kaddamar da dokar a watan Yuni, kuma ta fara aiki a watan Satumba. Dokar ta kayyade layukan waya 10 ga mutane, kuma kamfanoni zuwa 25. Kuma an buƙaci sabbin masu amfani da layukan dole ne su rijista da sunayensu ta amfani da takardar shaidarsu. A watan Maris, masu amfani da wayar hannu za su buƙaci yin rijista da ainihin sunayensu a ƙarƙashin dokar. Gwamnatin Hong Kong ta ce dokar na da nufin sauƙaƙa da gano waɗanda suka aikata laifuka ta hanyar amfani da layukan wayarsu. Saboda ta haka ne za a kiyaye amincin ayyukan sadarwa da tsaron hanyoyin sadarwa. Duk wanda aka kama da laifin take wannan doka zai fuskanci ɗaurin shekaru 3 a kurkuku, ko za a ci shi tara mafi girma ta kusan dala 130,000. fiye da kasashe 40 sun bayyana damuwarsu a cikin wata sanarwa da suka fitar a majalisar dinkin duniya game da halin da ƴan kabilar Uyghur da sauran musulman Turkic ke ciki a lardin Xinjiang mai cin gashin kansa a China. Wakilin Faransa a majalisar dinkin duniya ta Faransa a madadin kasashen ya ce keta haƙin dan adam, azabtarwa, tilastawa, cin zarafi da raba iyaye da ƴaƴansu na daga cikin ukubar da ƴan kabilar Uyghur ke fuskanta. A cikin sanarwar haɗin gwiwa, ƙasashen sun kuma nuna damuwa game da sa ido sosai kan ƴan kabilar Uyghur da membobin wasu kabilu tsiraru da kuma danniyar gama gari na ƙananan kabilu da addinai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya ya bada sabon umarnin tabbatar da murƙushe hantacce kungiyar IFAB da ke tada zaune tsaye a kudu maso gabashin Najeriya. Mai bayo shugaban Najeriya shawara akan sha'anin tsaro Janar Muhammad Babagana Mungunu ya yi wa wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa ƙarin haske dangane da order da shugaban kasar ya baiwa hafsoshin tsaro na kasar.
Kowa ya san cewa mutanen nan sun dage kotalin kaka da maza har mata sai an hana wannan zaben mutanen kungiyar IPOB da ɗayan askarawan su da suke kira security network na gabashin kudin Najeriya. Shugaban kasa dai ya yi magana cewa ya ba da duk bukatun da ake da su, ya bayar akan harkar zaben da kansa, amma na tsaron ne ya fi mahimmanci saboda jami'an tsaro dage su hana tashin hankali, rudani, hayaniya da sauran abubuwa wanda mutanen da suka dage suka turje dole sai an yi. Jami'an tsaro kuma sun shirya su fuskanci wannan abin. A yanzu ma an fara ganawa da ƙananan ƙungiyoyin da suke can kudancin Najeriya inda za a yi a taimaka wa al'umma. Kuma shi shugaban ƙasa ya faɗa cewa duk ta kowane hali ba zai bar a hana wannan zaben da za a yi a Anambra ba, ko ta yaya dole sai an yi wannan abin don in dai mutanen da suka samu suka yi nasara suka hana yin zaben nan, to kamar an gaza kenan, kamar sun fi ƙarfin hukuma, kuma sun fi ƙarfin gwamnati, kuma wannan abun ba zai yi ba ba a gwamnatin shi shugaba Buhari ba. Saboda haka yanzu jami'an tsaro sun riga sun fara magana da duka hafsoshinsu da ke can jihohin kudu maso gabas. Su kuma mutanen da suke aiki da INEC su ma akwai abubuwan da suka sa a ƙasa domin su kare dukiyoyinsu da kayan aikinsu a can.
Wani abun damuwa shi ne a dai lokacin da ake tunanin za a ɗauki ko ƙara yawan sojoji da sauran dakarun tsaro da mun a murƙushe ƴan IPOB a can ɓangaren. A nan arewacin Najeriya kuma ana fuskantar ƙalubale na matsalar tsaro, ai kamar kuma ana kukan jami'an nan ba su isa ba.
Wato harkan tsaro ba a kowane lokaci ba ne za ka dinga ana samun nasara. Yau in aka yi nasara a wurare 15 kila guda ɗaya za a gaza, kuma inda aka gaza ba wai su jami'an tsaron ba ne suka gaza, amma 'yan ta'adda da yake duk suna cakuɗe da al'umma ba wanda ya san su za su iya yin barna guda ɗaya wanda zai rufe abubuwan da nasarorin da aka yi. Domin irin yakin da ake na yanzu ba irin yakin da ba ne, yakin ƙarnin 21 ɗin nan yaki ne da dole sai al'umma da kansu sun tashi sun taimaka wa sojoji da jami'an tsaro. Domin bari in baka misali, ko sojojin ruwa nasarorin da suka yi a wata 6 da suka wuce ba a taɓa yi ba. Wannan nasarar da ake ta yi a ɓangaren manya-manyan tekunan da aka yi, akwai rahoton da muka samu daga ƙungiyar tsaron tekunan duniya da suka ce ba a taɓa samun nasara wanda aka samu a watanni guda 3 da suka wuce ba, abin da ake kira Gulf of Guinea a cikin shekaru guda 27 da suka wuce ba a taɓa samun nasarar da Najeriya suka samu, amma mutane ba su sani ba. Sababbin shugaban nan gaskiya sun tashi sun dage, amma inda kowa ya sani kayan aiki ɗin nan ba lokaci guda ɗaya za su zo ba. Kuma ni na tabbata shugaba Buhari ko shekaran jiya bai samu rubutun bakon nan daga sarki, akwai abubuwan da aka tattauna.
a gaida Umar Faruk Musa. To daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda haɗaka kungiyoyin manoman albasa a jihar Tawa ta gudanar da wani babban taronta domin rantsar da babban kwamitin jiha na manoman albasa da zai ƙara tabbatar da noma da kasuwancin albasar. Haruna Wambako ya halarci taron ga kuma rahotonsa.
Haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma albasa na jihar Tawa ne suka haɗu a birnin Tawa, inda suka gudanar da zaman taron girka babbar ƙungiya ta jiha ta manoma albasa mai suna Amfo, inda daga ƙarshe suka zaɓi shugaban ƙungiyar manoma albasa Aminci ta Tsarnawa a matsayin sabon shugabansu.
Sai in ce yau babbar rana ta gare mu, mu manoma na jihar Tawa. Tunda abuna da muka daɗe muna jira, yau Allah ya kawo muna shi. Yau ga mun haɗu mu duka mun yi biro guda, kenan sai in ce babbar ci gaba na gare mu. Tunda tahiya duk in babu haɗin kai, tahiya ta wadda ba ta yi, don ko wani ɓangare ya ji daɗi wani bai jin daɗi. Yanzu yau Allah ya gwada mana mun haɗa kanmu, kenan sai aiki da waɗanda sun ka jagoranci wanga abu har ya kai yau mun ka haɗu mun ka taro an kai biro, sai mu ce mun gode musu, Allah ya saka musu da alheri.
Bayan an girka sabon kwamitin gudanarwa na ƙungiyoyin manoma albasa na jihar Tawa, sabon magatakardan ƙungiyar ta Amfo ta jihar Tawa ya fayyace muna ababen da suka bukata da ma waɗanda za su sanya ma gaba a cikin nasu ayyuka nan gaba.
Lalle wanga biro da aka kawa abu ne wanda yake yaƙi ne na neman yadda albasa za ta ci gaba da muka kafa tun yau shekara ta 2000 muka yi cooperative ta farko, kamin mu yi federation, mu yi union, mu yi confederation. Haliyo Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya sa mun zaka mun yi confederation ta biron region, kenan sai mu ce ma Allah mun yi godiya. Shekara 20 yau muna kokowa, ko makahu ya lalaba ya san kungiyar albasa ba kamar sauran kungiyoyin take ba, ta yi ayyuka da yawa, ta yi abubuwa da yawa fiye da makahu sai ya lalaba shishiya.
An da ya soma taron da halartar mataimakin magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa tare da halartar shugaban zauren 'yan kasuwa da manoma na jihar Tawa a lokacin girka wannan sabon kwamitin gudanarwa na haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma albasa Amfo ta jihar Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mambako, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Yanzu zan yi bayani na hukunci, zan yi kan matsalar fyaɗe, ku tsaya na a kan zuwa. Matsalar fyaɗe.
Kuma daga Nijar za mu tsallaka kasar Kamaru, inda Awol Garba daga kasar Kamaru zai shigo mana da rahoton sa na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru dai ta sake kara kaimi wajen ganin duk dan kasar na Jamhuriyar Kamaru sai ya samu shaidan gudanar da allurar rigakafi na cutar COVID-19 ko coronavirus gwamnatin kasar da a cikin watan da ta gabata ne dai suka sake tsaura matakan tsaro. Kana a cikin 'yan makonnin nan sun yi kokari sun sanya shingaye a filayen sauka da tashin jirgin sama na kasar, musamman ma guraben da ake samun baki 'yan yawon bude idanu da masu bulaguro daga wancan nahiya zuwa wannan nahiyar. Wannan da yasa na tambayi kakakin hukumar lafiya na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Musa Maurice Tonga ko wannan mataki da suka dauka zai fitar da 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru daga tudun nasira kan kamuwa da cutar nan ta corona.
À propos du vaccin, il n'est pas encore destiné à authentifier la vaccination à l'extérieur du mécanisme. Chaque centre de vaccination devrait avoir une tablette pour une fois on télécharge. Mais il doit y avoir une dispositif d'impression sur place. Ça coûterait très cher de faire cet investissement maintenant.
Wannan hakan dai muka ga cewon ya kamata mu yi kuma mu kara sanar da al'umman kasar mu muhimmancin allurar rigakafin kuma mun sanya musu shingaye domin kar su shigo mana da cutar kasar mu. Kana muna ta kokari mu ga cewon mun cimma nasara wajen dakile cutar ta COVID-19 a dukkanin lungu da sako na kasar mu baki daya. Shin ko kun kara kaimi wajen ganin cewar kowa ya mallaki katin da ke nuna shaidan yayi allurar rigakafin ne? Tabbas duk yayin da wani zai yi bulaguro zuwa kasashen waje ko kuma zai shigo kasar Kamaru dole ne sai ya nuna katinsa. Kuma duk mai bukatar samun katin na yin rigakafin allurar coronavirus din za mu yi masa cikin makonni biyu domin sai an gama duk wani bincike kuma a ga cewar baya da cutar nan ta corona. A wannan lokacin za mu iya miƙa masa katinsa na shaidar cewar ya yi allurar ta rigakafi. Sai kuma ta ɗaya hannun kuma a ƙasar Jamhuriyar Kamaru karo na uku kenan bayan an fara yin taro a ƙasar Morocco da ƙasar Djibouti, a halin yanzu kuma suna ci gaba da yin taron ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru inda ministan sufuri Ernest Ngala Ehbibihi ya wakilci shugaban gwamnatin ƙasar kuma firaministan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musta Diangote a farfajiyar taron da ake gudanarwa a birnin Kirbi. Allah ya yi wa manema labarai jawabi cewa
compter avec le port de Kibi et quand on lui fait confiance dans son modèle de développement, donc pour nous c'est un motif de fierté.
Dole ne mu mai da hankali ga babban tashin jirgin ruwa na Kirbi wanda babu irinta a nahiyarmu ta Afirka. Kuma wannan makekin tashin jirgin ruwa yana da tasiri a nahiyarmu, kasashen da ke gudanar da harkokin shiga da fice. Kuma ba za mu cimma nasara ba sai mun zama tsintsiyan rashi daya wajen inganta matakan tsaro domin kare lafiyar jiragen ruwa da ke shigowa daga nahiyoyi daban-daban na duniya da kuma kare dukiyoyin al'umma waɗanda a halin yanzu dai haƙƙinsu yana ta a wuyanmu. Minista ya ci gaba da cewa babu wani abin da za mu yi sai dai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin mun yaƙi basu fashin jirgin ruwa. Muddin dai muna buƙatar tattalin arzikin ƙasashenmu su ci gaba, musamman ma na wanda suke harkoki a manyan tashoshi na jirgin ruwa na nahiyarmu ta Afirka. Ta dai hannun kuma hukumar zaɓe na ƙasar Jamhuriyar Kamaru na Elecam ko Election Kamarun take ci gaba da sabunta katunan zaɓe na al'umma ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin ganin kowane ɗan ƙasa wanda shekarunsa suka cimma mallakan katin zaben shi ma ya samu katin zabensa a faɗin ƙasar baki ɗaya domin zaɓukan da za su bijiro nan da waɗansu watanni masu zuwa. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Ali Danash, masanin harkokin siyasa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, kan wannan hukuma ta Elecam ko kuma Election ta ƙasar Kamaru ga abin da ya ce.
Alhaji Garba Elecam kan wato sunan shi a takaice dai za mu fara da sunan shi, wato Elecam shine wato Election Kamaru, wato zaɓe na Kamaru sunan shi kenan. Aikin shi kuma da muka san shi da shi aikin da aka bashi shine wato ya yi register waɗanda suka kai shekaru na yin zaɓe, wato yi register yi lissafin kuma wa a yi lissafin kuma masu zaɓe. Wato kasan da a ƙasan Kamaru wato shi ka kai shekara 21 kake san cewa wanda ya isa ya yi zaɓe, shi za ka ke gani a kowane shekara shi ilika mai sake buɗe rijistar shi saboda ya ɗauki waɗanda wanda suka shiga shekara 21 wannan shekara. Ta ji aikin shi na farko kenan ya yi rijista ya yi lissafin kuma waɗanda za su yi zaɓe, wato ya yi rijista ya san lissafin waɗanda za su yi zaɓe. A farko aikin shi kenan. Aikin shi na biyu kuma shine wato shi yake haɗa zaɓe, yayin da shugaban ƙasa ya ba da izini cewa a yi zaɓe, to shi kenan shi a turo ma ELECAM su ne za su haɗa zaɓe kungiya-kungiya, su za su yi zaɓe danki-dankin zaɓe na kaga duk su za su shina sun suka san lissafin daidai dankin zaɓe daidai mutanen da za su yi zaɓe, daga rijista kuma sun san daidai mutanen da za su yi zaɓe, su ne masu lura da daidai lokacin da za a tsayar da zaɓe, lokacin da za a soma zaɓe. Ana soma zaɓe a ƙasar Kamaru da ƙarfe 8 wani sa'in, amma dai ana tsayar da shi kowa ya shina da ƙarfe 6 yamma. Wato ƙarfe 6 yamma mangariba ake tsayar da zaɓe. To kaga duk wannan shi ne aikinsu, su yi rijista su baka karta su yi lissafin kuma masu yin zaɓe. To kaga wannan aikin su kenan na farko. Amma shi ELECAM tsarin da aka yi mata wato shi aka zama da ita kamar wata ƙungiyar ma'aikata, wato a ƙasanta shi aka yi head manager wato director general. Shi director general na wato director, shi director general shi ne zai ɗauki ma'aikata wato da zai raba su jihohi kuma shi ne yake biyansu, yake da nauyin biyansu a wannan lokacin. Shi kuma aikin shi kenan, ya ɗauki yin aikin ELECAM ya rarraba su jihohi kuma iya ya ba su matsayi ma a kowane lokaci in ya ga dama, kuma shi yake biyansu ta gushi kuɗi yake zuwa ta gushi yake ta gushi ake biya waɗannan ma'aikata. Shi a gefe shi kuma shi aka wata ƙungiya da ake kiranta Conseil Electoral. Wato ita Conseil Electoral kungiya ne na shawara mu na bincike da cancantawa abin da ya faru a yayin da aka yi zaɓe, kuma da bayar da ba wai su faɗa mu mutane ba fa su miƙa ma babban kotu wanda aikinta ne sanar da sakamakon zaɓe. To ka gani wato su wannan kungiyar da take nan akan wannan dissertation ita ake kira kungiyar shawara da bincike da shirye komai da komai, kuma su miƙa ma babban kotun bai sadar da abinda zaɓe ya haifar kenan, ko ya sadar da abinda zaɓe ya haifar wato kenan ya sadar da zaɓe, kotu ne ke sa da sakamakon zaɓe. To ka gani a wannan lokacin ne wato duk waɗansu ƴan adawa da suka tafi wannan zaɓe za su iya su jefa ƙarinsu a wannan kotu da ko ne abinda suka gabe musu daidai ba su tambaya a tsaharanci a kan takarda dai haka ake ELECAM ke. Yanzu shi ka je daga cikin ya ake saka mutane a aikin ELECAM, su wane ne suka cancanta su kasance masu faɗa a ji a wannan ELECAM?
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaishe ka, har yanzu ne muna Kamaru. Ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a taƙaice.
Ayyukan filayen taka leda da ƙasar ta Kamaru ta yi ƙoƙari ta gina, wanda a halin yanzu dai an ba wa ƙasar damar ɗaukar nauyin gasar cin kofin tsakanin nahiyar Afirka a shekarar 2022, wadda 'yan watanni uku ne ƙasar suka rage wa ƙasar ta Kamaru ta gudanar da wannan gasar. Kwamitin dai ya haɗa da manyan tsofaffi masu buga tamola na nahiyar Afirka da ma manyan masu sana'ar aikin jarida na ƙasar Faransa, haka zalika da kuma tsofaffin 'yan wasa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Malam Zakari ya yi mini ƙarin haske a matsayinsa na masanin wasanni da kuma sanya idanu na harkar gudanar da gina sababbin filaye a ƙasar ta Kamaru ga abin da ya ce.
Muhammad Awal Garba, amsan da zan baka game da wato wannan batun na ziyara da sakataren wato fadar shugaban ƙasa Ferdinand Gongo ya kai filayen wasanni bisa umarnin shugaban kasa da ya hada tsofaffin yan wasa na Afrika kamar Alhaji Diouf, Samuel Eto'o, Jeremy Jitab, Rigobert Song Bahanak. Abu ne mai kyau da kowa ya yaba saboda a nuna wa duniya cewa Kamurfa tana nan tafe a shirye take tsaf domin karbar bakwancin wannan gasar. Sun kai ziyara, sun kasance a Garwa kuma Yaounde da zuwa Douala har kudu maso yammacin kasar wato Buye kenan, suka je Limbe suka gangara ma wato yammaci a wato Bafusam kenan. Wato wa'annan filayen da za a fafata sun je sun ziyarta kuma ziyarar gani da ido ne saboda shugaban kasa ya bukaci wato ani mai kula da fadarsa shi kansa ya je ya duba wannan abin saboda kar a bashi wasu labarun da a gaskiya ba haka bane, saboda yanzu hakan nan bai ba ma wato ministocinsa ko kuma su kawo masa rahoto a kai gaskiya ba, ya bukaci aika wato hannun damarsa. To wannan ziyara kuma da hannun damarsa ya kai a gaskiya ya ji daɗi sosai abin da ya gani. Yawa sai dai da ko wasu ɗan ƙananan ayyukan da suka saura musamman a wani otel da ke Garwa. Yawa to wannan shi ne kiga otel Benue ne wanda da ƙananan aiki ne kawai suka saura. Kuma a nan Douala da kawai ɗan hanyoyi hakan nan da za a ɗan masa kwaskulima a ɗan kawo gyare-gyare. To wannan abu ne da gaskiya yake da kyau kuma su kansu tsofaffin ƴan wasan sun ji daɗin hakan saboda su kasance wato jakada ne na kasashensu domin su kai labari a wasu wato kasashen domin mutane su samu sanin cewa Kamaru na shi da ya tsab babu wata matsala da ke nan tafe. Yawa to wannan shi ne kawai matsalan da za a iya samu kawai a bangaren ainihin hukumar wasan kwallon kafa, domin har yanzu ba a samu wanda zai shugabanci hukumar wasan kwallon kafa ba. Amma da insha Allah nan da zuwa dai watan Disamba za a samu cikakken bayani a kai, za a samu wanda zai tafiyar da al'amuran wasan kwallon kafa a kasar Kamaru wanda zai kai ga ci gaba na ayyuka da ke kan gaba da Kamaru. A gaskiya ta ja da baya sosai tsawon shekaru-shekaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Agai da Awal Garba, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sarauniyar Ingila Elizabeth ta koma bakin aiki a yau Juma'a bayan da ta kwanta a asibiti na kwana ɗaya, abinda fadar Buckingham ta kira zuwa asibiti don binciken lafiyarta. A cewar fadar, sarauniyar mai shekaru 95 ta kwana a asibitin King Edward VII mai zaman kansa a daren ranar Laraba, inda aka yi mata gwaje-gwaje bayan da ta soke ziyara aiki zuwa arewacin Ireland don bikin cika shekaru 100 da kafuwarta. Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson & Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba. Rochelle Walensky, shugabar hukumar, ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis, abinda ya sa hukumar ta CDC da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda. Masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta Hong Kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su yi rijistar katunan wayarsu da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin da ke fama da dokar tsaron ƙasa. An ƙaddamar da dokar a watan Yuni kuma ta fara aiki a watan Satumba.
Masu sauraro, baki da abin da ya sabo ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi na hashin gomen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. Salamu alaikum.